kafin haka akwai tambaya guda daya da zamu amsa dangane da mutumin da ko macen da bata azumi saboda abin da ya shafi nifasi ko al'ada sai ta samu tsarki da rana ko da safe, ko mutumin da ya dawo daga tafiya ya taso baya azumi tun ya halatta matafi ya azu ya azumi, musamman irin yanzu da ake rana idan mutum ga zai sha wahala ya tashi daga nan zuwa Kano ko zuwa Abuja ko zuwa Kaduna ko Lagos, mutum ya aje azumi ya halatta, amma hukuncin su duka za su rama bayan Ramadan. To sai mutum ya dawo gida, misali ya iso da rana da wacce mace ne ko namiji, da wacce kuma ta samu tsarki da safe ko da rana, shin mutum zai daina cin abinci ne ya kama baki ko kuma ya halatta ci abinci? To wannan amsa shi ne, ya halatta mutum ya ci abinci don mutum ba azumi yake ba. In mutum ya kama baki ma babu lada. Ina fata an gane. In akwai sauran abinci ma gwanda ka bi ta kanshi ka kai hari. Yawwa. Dan shi kama baki ba shi da wani lada bisa ga zance mafi inganci. Dan shi azumi ba azumi sai in daga alfijir zuwa faduwar rana. Duk abin da ba shi ba ba sunan shi azumi ba. Kadai ana haramta mutum cin abinci ne idan gari ya waye sai ka ji labari an ga wata kai baka sani ba. Yana lokacin ma ka riga ka karya. Kana dan dora fiwo ta aka ce maka wani ya baka azumi. Ce ai ni har 12 da rije na kwanta ni ban ji labari an ga wata ba. Da asuba ma ban ji labari ai an ga wata. To nan haramun ne ka ci gaba da cin abinci. Ina fata an gane. Amma in dai ba wannan ba, ya halatta mutum ya ci abinci a babu laifi, kuma shi ne ma abin da ya fi dacewa da daidai insha Allah. To za mu tashi a farkon aya ta 8 cikin wannan sura mai albarka, suratu Al-Mujadala. Allahu kafin haka akwai tambaya guda kaman biyu ne ko? To tambaya na farko dangane da maganar da muka yi jiya game da kama wuri a masallaci. To sai ake tambaya har da kama wuri da ake lokacin tafsiri. Shi ma ya shiga ciki ko bai shiga ba? To malaman da suke ta wancan maganar suna yi ne akan kama wuri lokacin sallar Juma'a. Shi ne duk maganganun da suka yi. To me matsayin kama wuri a lokacin tafsiri? Ko wani taron wa'azi ko wani abu makamancin haka. To gaskiyar magana shine wannan, ba zai dauki hukuncin kama wuri na lokacin sallah ba. Ina fata an gane. Masu kama wuri lokacin tafsiri ko a kama musu tun kafin su zo, wannan za a yi ci gaba da kamawa babu wani abu. Duk maganganun da suke ta yi kama wuri ne lokacin sallar Juma'a. Wallahi Usman. Yawwa ba wurin tafsiri ba. An gane ko? To saboda haka akwai al-Imam Hassan al-Basri, Allah ya kara mishi rahama, daga cikin manyan tabi'ai kuma yana cikin manyan ɗaliban Abdullahi dan Abbas, ya ga sahabbai da yawa sai dai bai ruwaya a wurin sahabi ko ɗaya ba. Hanna na Aisha, har ɗakin na Aisha ya shiga ya gaishe ta, amma hadisi ko ɗaya bai ruwaya daga wurin ta ba. Shi yasa duk hadisin da aka ce an Hassan al-Basri an wane sahabi, to hadisin malami ba sa karban shi, za ce hadisi ne mursal. Dan Hassan al-Basri ya ga sahabbai amma bai karbi hadisi a wurin su ba, sai dai karbo daga wurin wani tabi'i abokin shi da shi ya karba daga wurin sahabbai. Yace ya shiga wurin nana Aisha har ɗakinta, amma bai ruwayan hadisi daga wurin ta ba. Saboda mi haka? Allah ya tsara. Shikenan. Ina fata ba wai wato in Allah ya shirya wani abu sai ka yi mamaki. Wannan din ya taimaka wajen sanin wasu ilimummuka kuma na hadisi. To sai Allah ya shirya wani abu sannan kuma wani abu ya fito. Ina fata an gane. To Hassan al-Basri yana aika dalibi shi ya bashi darruma ya je kama masa wuri kafin shi ya iso. Idan ya zo dalibin sai ya tashi shi sai ya zauna a wurin shin ya shin fada ma shi zama yake a wurin shi dalibin har sai malam ya zo shi sai ya ainihin zauna shi kuma ya koma da miyoni waje ko a ciki ko a waje ina fata an gane saboda haka a ci gaba da kama wuri Allah ba mu iko aike da abin da ake karantawa to wannan tambayan kaman sun san maganar da muka yi a wurin karatu yanzu nan wurin majalisin Malam Sadiq Pharmacy tana tambaya ne game da macen da bata sallah ya za ta ribaci kwanakin goma karshen na Ramadan yanzu muka yi magana akai ba za mu ce ta koma ta saurara ba kila ba ta da data kuma Malam Binu sai data ya yi tsada yanzu to abin da ke akwai shine a takaice abin da malamai suka ce macen da bata ibada za ta ribaci kwanakin goma karshen na Ramadan ta duk irin ibadan da ake ita ma za ta yi in banda sallah ta tashi ta karanta Qur'ani ta yi istighfari hailala salati annabi da duk addu'an da ake ta roki bukatun duniya da na lahira kuma Allah zai karba kamar yadda zai karbi na wanda yake sallah ina fata an gane babu wani bambanci daidai ne da macen da ta tsinci kanta a wurin aikin hajji ai duk ibadan da mai aikin hajji zai ita ma za ta in banda dawafi shi kadai ne mace ba za ta yi ba har sai ta fara sallah amma in banda dawafi komai da arfa da muzdalifa da mina jamrat komai za ta yi da labbaika allahumma labbaika da zikiri da addu'a da karatun qur'ani to haka shi ma kwanaki goma karshen na ramadan ki tashi cikin dare ki duk ibadan da zaki daidai kike da wacce take sallah bambancin kawai ke baki sallah amma wajen Allah ya karbi ibada Allah zai karba ina fata an gane to kar ayi wasa da waɗannan kwanaki da za su fara daga yau da daddare daga nan har zuwa kwanakin azumin gaba ɗaya ya kare kwanaki ne masu fananin gaske kware da gaske kuma na faɗa wa mata dazunna addu'a wurin karatu wanda kun san shi sai dai a maimaita nana Aisha Allah kara mata yadda ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam idan na san yau shine daren lailatul qadari wani addu'a ya kamata nayi annabi ce kici Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to ayawaita maimaita wannan addu'an tun daga sallar magriba har lokacin alfijir dan daren gaba ɗayan shi daren lailatul qadari ba wai tsakiyar dare ne lailatul qadari ke zuwa ba kamar yadda wasu suke tsammani rana tana faduwa an shiga wannan daren daga nan har fitan alfijir lokacin da ake daina cin abinci ainihin za a kira sallar asuba na biyu to ita addu'a kuma na faɗa wurin addu'a kar a manta da ƴaƴa a sanya ƴaƴa cikin addu'a Allah ya shirye su Allah ya taimake su dalibai Allah ba su basira Allah ya sa su ci jarrabawa Allah musu tsari da miyagun abokanai ayi addu'a kuma Allah in masu neman aiki ne Allah ba su idan masu aikin hannu ne Allah ya buɗa musu ƴan kasuwa Allah ya buɗa musu duk wannan addu'an iyaye addu'an suna da muhimmanci amma suna sakaci addu'an iyaye yana da tasiri sosai akan yara sannan kuma kar a manta da mazaje cikin addu'a gaskiya a yanayin da kasan nan ke ciki wallahi mazaje suna bukatar addu'a kwarai da gaske mijinki ki sa shi cikin addu'a sosai Allah ya buɗa mishi Allah ya taimake shi Allah ya shiga cikin lamuran shi sannan cikin gidaje da ake da tangarda na aure a yi ta addu'a Allah ya kawar da fitintunu a gidajen aure ya hada kan mazaje da matansu akan kaunan juna da rahama a kuma nemi tsari daga sharrin shedanun aljanu da shedanun mutane duka ka samu a mata addu'a Najeriya tana kan siradi wa in minkum illa waridha to Najeriya tana kan siradi sai da Allah sauke ta lafiya kun ga irin abin da ke faruwa a Port Harcourt a Rivers a Allah kiyaye gwamnati ta yi amfani da shi a wajen su jawohi dan kawai cimma bukatunta na siyasa ina fata an gane shugaban kasa na da executive power yace ya cire gwamna yace jiha ba zaman lafiya ya cire gwamna na wata shida constitution ya bashi dama dibdibe din da ake yi siyasa ce kawai Tinubu yana da daman ana rikici a Gombe ko a Kano ko a Sokoto ko a Port Harcourt da yanda yanzu yace ya dakatar da gwamna da mataimakin shi kuma ya cire shi har tsawon wata shida kuma baya neman izinin kowa doka ce ta bashi dama sai bayan wata shida in ya kare in yana so ya kara sai ya nemi izinin majalisa majalisa kuma suna aljihun shugaban kasa sai yanda yake da su uba sun ja irin wannan a plateau yayi sha ikiti har sau biyu yayi wa Joshua Dariye yayi wa Ayodele Fayoshe duk waɗannan abubuwan muna addu'a Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya yawa kaga arewa ga yanayin da ake ci insecurity Zamfara Sokoto Katsina wane ne da sauransu Niger har yau akwai inda yan ta'adda ne ke mulkan wannan wurin yan jarida sun gaji da bada labari ne kawai masu dena wallahi amma ba abin da ya dakata ke dai dan yi sauki a can gwamnatin Kaduna shi ya ce ai sulhu da yan ta'adda kawai sun fi karfin su inji abun nan Bello yabo yace Bello turjine shugaban mu ranka ya dade ita tunda gwamnati ta kasa bari mu mishi ladabi a zauna lafiya kaga ai wannan ba karamin bala'i bane ba to Allah ya zauna da kasan mu lafiya mu da muke nan mun san abin da aka yi shekarun baya na insecurity to ba za a ba mu labari ba mun san abin da ya faru a Borno da Yobe bamai a Gombe duk ba wai yajima bane ba to she sadu inda kaji ana wani tashin hankali zaka tina kai ma kun taba shiga irin wannan Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasan mu gaba daya ya tsare mu ya tsare mana imanin mu to a cikin kwanakin nan lalle a sa ƙasa cikin addu'a da kuma dukkanin waɗanda ake kauna Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya amsa mana ibadunmu ina ga za mu tashi a aya ta 11 insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala na'am kafin mu shiga karatu akwai dan tambayoyi da za mu amsa wanda dama suna hannu tun kwanaki a ajiye watakila masu wannan tambayoyin sun yi ta jira sun ji shiru ba amsa ba to za mu da rage wasu daga ciki dan tambayoyin suna da yawa kwarai da gaske mai tambaya ta farko tana cewa idan ana sallah ana karanta surar da mutum bai iya ba to ya zai karanta ta sura ne ko kuma kada ma ana karanta sura ba ce kai komai ba abin da kake shine kai shiru kana sauraron imam bai halatta liman na karatu kai ma kana karatu wannan shine ma abu na farko idan kana bin sallar jami'i hukuncin ka shine ka saurari karatun da liman yake idan fatiha ne an gama fatiha wala dhalin ka ce amin amma sababu ta malikiya ko fatiha ma mutum ba zai karanta ba matukar yana jin karatun liman an gane ko in baka jin karatun liman ne wajibi ne kai ma ka karanta fatiha a sallar zahr da al'asr da kuma sallar magriba karshen raka'an da sallar isha raka'a biyun karshe amma da sallar asuba da raka'a biyu na sallar magriba da raka'a biyu na sallar isha a masaba mu na malikiya baka karatu zaka yi shiru ne ka saurari imam in ya gama fatiha ka ce amin sannan kuma in ana karatun sura kai suru ka saurari karatun da imam yake wannan shine babu suran da aka ce mutun ya karanta koda kuma tahajjud ne da ake tsawaita karatu ba ce liman na karatu kai ma kana yi ba ya zama kana wani aiki daban wanda ba saka ba a cikin sallah ina fata an gane wannan abin da kyau idan mutun ya yi rage a sallah ba a ji zai yi ko kabli Allah subhanahu idan mutun ya rage a sallah wai ba a ji zai yi ko kabli ta ai ba san wanda rage bane ba rage kala kala ne rage kala kala ne kari ma kala kala ne kun ga sallah kari raka daya kari ne kari raka hudu ma kari ne to nawa aka kara ko nawa aka rage wannan dole sai kin yi bayani idan a sallah kai kari karin da ya kai ya ninka ya kai adadin raka'o'in wannan sallan to sallan ta baci kana sallan azhar kai raka'a 8 sabar jin dadin sallah sai da kai raka'a 8 ka cin aifa 8 kai sallah ta baci an gane ko ba a kari har kai adadin raka'o'in idan sallan asuba ne kai raka'a 4 sallah ta baci idan magriba ne kai raka'a 6 sallah ta baci amma in karin abin da bai kai rako'in sallan bane ba shine za ka yi sujudan badi in kai ne akan kuskure to idan ragi ne kuma akwai abin da za ka rage a sallah sallan ka ba ta baci ba ko babu wani sujudan akan ka a ce misali ba kai kabbara ba za ka je ruku'u ka manta sallanka tana nan ko babu wani sujjada a kanka ka rage kabbara guda daya in dai ba kabbaran harama bane ba ko kuma ka zauna zaman tahiyya baka yi tahiyyan baka yi sallama ba sai ka zauna sallar tayi ina fata an gane kana sallama gariba kai raka'a biyu ka zauna kana zama da sakan biyar kawai sai ka miƙe zuwa raka'a ta uku sallarka tayi dan ka zauna tahiyya ne baka yi ba nan ma babu komai wannan bai kai abin da zai sa kai sujjada ba a cikin sallah ko kuma ka dago daga ruku'u ka ce subhanallahu liman hamidahu kawai sai ka tafi sujjada baka ce rabbana lakal hamdu ba shi ma kai rage a sallah amma babu wani sujjada akan mutum ina fata an gane yanzu ban san wani rage tai ba balle na san wani sujjada ma zan gaya mata a mata bayani idan Allah kan qabli da ko ba'di wannan he dai mu lacce akan wannan abu qabli da ba'di har yau ba cikin karanta su muke ba mu gama ba abin da ake ce qabli da Hausa duk sujjadan da kai kafin sallama abin da ake ce mishi ba'di sujjadan da zaka yi bayan kai sallama me ke sa a yi su abubuwa ne da yawa amsa mafi sauki a ce inda kai kari kai ba'di inda kai rage kai qabli ya danganta ragin mai kai kuma karin mai kai ina fata an gane sana masabun wani malikiya kuma wani boye karatu in ka bayyana akwai sujjadan ba'di a kanka ka bayyana fatiha a cikin sallar azhar la'asar karshen magariba da karshen isha za ka yi sujjadan ba'di idan kuma sallar isha ne ko asuba ko magariba rak'o'in farko na magariba da rakawoyin farko na isha da sallah asuba sai ka boye karatu madadin ka bayyana nan kuma akwai sujjadan qabli akan mutum wannan shine abin da malikiya suke kan insha Allah illa iyaka wasu sukan ce mata ba sa bayyana karatu a sallah galibi shine abin da aka karantar da mutane ko to gaskiya duk hukuncin sallar mace da namiji hukuncin da ke kan mace yana kan namiji a sallah inda aka ce namiji ya bayyana karatu haka mace ma za ta bayyana inda aka ce namiji ya boye karatu haka ma mace sallar su dudde ne inda aka ce ayi sallama biyu ita ma sallama biyu za ta yi ruku'un su duka dadde ne a kowace raka'a sujjadan su guda biyu ne ba su da wani bambanci illa iyaka malamai sukan ce ne kawai mace ba ta daga murya inda namiji zai daga murya shi yasa aka hana mace kiran sallah ina fata an gane amma dai yanzu ga mata suna tafsirai ba san me yasa kana su kiran sallah ba kuma ga suna tafsiri da aran ma mai jan baki a zaune mace da mai fassara kuma ga kyamarori duk duniya ana kallo da haka mata bari su ci gaba da kiran sallan su ma kawai a to Allah da ya sauke an bude ta kofar fitira ne kuma toshe ta zai wahala yanzu su ma yan dariga matan su sun fara tafsire wannan shekara suna jawhi daban-daban tunda kuna yi ma za mu yi da matan shekarun ba da tasani ya so a taka wannan abun birki nan duk duniya a Najeriya ake wannan abun duk duniya gaba daya Allah dai ya sauke akwai abubuwan da aka bude kofa ce ta fitina shi sana na insha Allah kara mata yarda tace akwai ababan da annabi ba da dama alaihi salatu wassalam tace da zai dawo duniya sai ya hana su wanda ma akwai dalili akai kenan nanan sha ta sha fadan wannan abu to balle abin da babu dalili akai shi Allah ya sa mu dace to a takaice da wannan shine abin da ke akwai insha Allah wannan tace tayi jinkirin sahur ba tayi sahur da wuri ba tana karatun qur'ani kamar yadda tace to lokacin da ta fara sahur kuma sai ta ji ana kiran sallah ta fita da kurkure baki ta ji an shiga sallah a wani masallaci to ina ga kiran sallar ta ji dama ladanin makara yi tunda ta ce in dai ba ta ci gaba da cin abincin ta bane ba lokacin da ta gama ta je kurkuren baki ta ji wani masallaci suna shiga sallah to gaskiya ladanin bai kira da wuri bane ba duk mutumin da ya ta cin abinci har lokaci ya riga ya shiga sosai ko kuma ya ci abinci ya dauka rana ta fadi ashe rana ba ta fadi ba wannan zance da yafi zama ihtiyadi a wajen malamai shine mutun ya rama wannan azumi. Ina fata an gane. Kana ta cin abinci kafin ka ankara kawai ka ji ana ta da ikama. Kaga tsakanin ta da ikama da shiga sallah akalla ko minti 10 in dai sallan asuba ne. Dama da masu bada minti 10 da masu bada minti 15. To duk inda ka ji an shiga sallah a masallaci to an yi minti 10 da kiran sallah. Ba bambanci tsakanin masallatan mu na ainihin gida da kuma waɗansu masallati. Galibi inda sallah asuba ne duk ana bada minti 10. Masallatan ko na ahlus sunna ne ko na yan dariqa ne ko na malaman mu ne malaman gida duka sallah asuba da ana bada wannan 10 minute din. Sai liman da suke karawa. To saboda haka in mutum yana cin abinci yaji an tada ikama a sallah to alfijir yayi minti 10 da fita ko minti 10. Abin da fi shine mutum ya rama wannan azumi. Haka wanda ya ci abinci kafin rana ta fadi ya dauka rana ta fadi sai da ya gama take cikin shi aka ce ai kai rana ba ta fadi ba. To shi ma wannan abin da ya fi nutsuwa shine mutum ya rama azumin shi. Amma dan minti 1 minti 2 wannan su Ibn al-Uthaymeen sun ce babu komai. Wannan tace wai ta yi sallar asuba sai ta zauna tana azkar har tana so ta kai har lokacin da rana zai fito dan ta samu ladan aikin hajji da umra tunda jagaba ya hana zuwa aikin hajji yayi tsada. To shine sai fitsari ya matsaye ta je ta yi fitsari ta saki alwala ta dawo ta ci gaba da azkar. To ya matsayin wannan abu mun gane ko kun gane tambayar ba cewar akwai hadisi ne da ake kawowa annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya sallan asuba ya zauna yana ta azkar har rana ta fito ya tashi nafila raka'a biyu sallan walaha salatu shuruq zai samu ladan umra ko hajji da umra ne malo su hajji da umra ne ko to wannan a ce mutum ya sallar asuba ya zauna yana ta zikar har rana ta fito nafila raka'a biyu ladan umra ne ba yau babu hajji a ciki nake ga ne ladan umra ne tamman ko tammatan tammatan ne. To wannan hadisi waɗansu malamai sun ce ya inganta wasu malamai sun ce bai inganta ba shine ma magana na farko kenan. A Sheikh Mustafa Al-Adawi daga cikin malamai da muke kafa hujja da maganganun su a wannan zamani gaskiya na ji laccen shi da ya kawo dalilai masu karfi na rashin ingancin wannan hadisin kuma ni na gamsu da dalilan da ya kawo dalilai ne waɗanda yake gaskiya masu karfin gaske wanda in mutum ya bibi maganganun da kuma hujjojin da ya kawo na ilimin hadisi da waɗansu ababe hadisin nan raunin shi yafi kusa da ingancin shi. Ina fata an gane. Akwai malaman da suka inganta hadisin wallahu ala wa alam ala ayi halin wannan kenan. Mace ce ta aihu tana ciyarwa to nan ciyarwan ya isar ko kuma sai ta biya azumi? To me amfanin ciyarwa in kuma sai ta biya? A dama mutum zai dau guda ɗaya ne da bai cike da mai shayarwa ko ya bari ya rama azumin daga baya ko kuma ya ainihin ciyar amma ba a haɗa guda biyu. A kuma malaman da suka ci za a haɗa guda biyu amma gaskiya ba su da wani dalili a aya ko hadisi. Imma malaman da suka ce za a aji azumi ne a rama daga baya sai ko malamai da suka ce ainihin ba rama za a yi ba ciyarwa za a yi. Mace ce tana azumi al'ada ya zo mata amma bata sani ba he bayan an sha ruwa. To ya matsayin azuminta babu shi man wannan shi ne azumi kan babu shi za a rama azumi guda ɗaya bayan sallah. Wannan kuma ta ce ina ga ita akan ta za mu tsaya wannan tambayan, ita kuma tana zama da mijinta ne sai zamto zaman da babu daɗi har kai yana tsine mata da dai matsalolin irin waɗannan sai suka zo suka rabu, amma yanzu kuma ya dawo an shirya har ya biya sadaki bayan sallah za a ɗaura aure. To malam ya wannan auren namu kai dan Allah ka jiba, to me zan ce? Har kin ce kawo sadaki kuma ya kawo har an sa rana ma kuma an zo ana tambaya na. Sai mu ci Allah sa koma sa Allah sa albarka kuma a wannan auren da za a yi bayan sallah. In mun sani ma za mu je daurin aure. Yawwa, amma dai ba wani abin da zan ci a kai. Allah sa da ya daina duka din shi ne abin da zan ci. Haka idan ya ta ce ko kanwa ta ce dai ba za a koma haka kawai ba. Ba tare da an yi keke da keke da shi ba. Na duk namijin da ke dukan mace tsakani da Allah ne ba na daga mishi kafa. Dan rashin mutunci ne wannan abin. Kuma yawanci ba su ka denawa ba. Malam Usman. Malam Usman ya ce idan kuma mace ta saba da miji mai duka ba ta iya auren wani. Sai wannan mai duka. Kuma gaskiya haka ne. Wallahi talla za ka yi kokarin ma kwata mata inci ta ba da kai. Wallahi. Yawwa. Yana da cases irin waɗannan. Akwai wanda zai same ni fa, ɗan sanda ne, police ne, ya ce ƙanwarsa ce mijinta yana dukanta ga wulaƙanci ga abubuwa, ta dawo gida tana kuka aiwa, wata ran daren shi ya ɓaci ta koma a dawo kawai ya je kama shi ya rufe shi. Ya ce kawai sai aka kira shi daga station ɗinsu, yallah ba ga ƙanwarka nan fa ta kawo mutumin na abinci. Ya ce ta je ta masa girki mai kyau ta kawo, ran shi ya ɓaci ya zo ya zazzage ta, ya ga shi ta je tana gaya wani kawunsu wai ya je ya kama mijinta ya kulle. To haka suke, sun fi son mai dukan ma. Allah sauke. To yana ga za mu tsaya kan wannan. Ita dai muna mata addu'a Allah sa koma sa, amma yawanci miji mai duka ba sa denawa. Sai dai Allah ya ainihin shiri, sai mu ci Allah ba ta da hakuri ta ci gaba da hakurin duka. Insha Allah za mu tashi farkon aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka, suratul hadid. Mai Allah ya ci kun mu fara karatu, akwai tambaya guda ɗaya da za mu amsa insha Allahu. Mai tambaya ta farko tana cewa ita ce tana fama da ciwon asma, bayan ta yi sahur sai ciwon asman ya tashi, to sai ta yi amfani da inhaler. Inhaler shi ne wani abin da ake shaƙa na masu ciwon asma, wanda yana taimaka musu wajen ainihin saving rayuwarsu. To ya matsayin azuminta idan ta shaƙi inhaler? Malam Usman, da matsayin azumi yake. To a dangane da issue inhaler ga mai azumi babu komai. Ga wanda ke da ciwon asma chronic, ya zanto ya buƙaci inhaler da rana a Ramadan, ya halatta mutum ya amfani da shi shaka, don inhaler ba abinci bane ba. Shine hukuncin da malamai suka bayar. Allah ya ji ƙan Sheikh Jafar Mahmud Adam ya ɗau lokaci yana fatawan inhaler na karya azumi. Shine fatawan da da yake bayarwa. Har kafin daga baya bincike ya sa ya gano cewa lallai inhaler bai cikin abin da ke karya azumi, saboda tattaunawa da yi da ainihin ɗalibai da abokan shi malamai ya fahimci cewa inhaler bai cikin abin da ke karya azumi. Wannan kuma shine zance mafi inganci, kamar yadda muka faɗa wajen karatun dare, irin su inhaler, irin su maganin ciwon ido, maganin ciwon kunne duk waɗannan ba sa cikin abin da ke kare azumi ko dan ka shafa maganin mura a wuyanka ko a kirji ko da ka ji shama kogaro baya kare azumi ina fata an gane dan ba abu ne da yake daukan hukuncin abinci ko kuma abin da ka sa a baki ya wuce zuwa ainihin uwar hanji a takaice da wannan shine amsan tambayar ta sai wannan take cewa tana buƙatar addu'a addu'an da take buƙata ta ce ina kamar suna gidan haya ne wacce suke tare da ita ba ta jin dadin zama da ita irin kamar ta sa ta a gaba to a bata addu'a da za ta yi to duk wanda ya saka a gaba na farko kai ta gaya wa Allah a lokacin da kake addu'a sannan kuma ai ta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wani na maganin duk wani abokin gaba mun sha fada lokuta daban-daban karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil yana maganin duk wani munafiki da ya sa mutum a gaba to Allah zai maganin sa insha Allah Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana imanin mu kai tsaye zamu shiga karatu insha Allah zamu tashi kan ayata 20 innal ladhina yuhadduna Allah